بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوا أيو بقي قوات رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wadda ta daidai da ranar 12 ga watan 6 na shekara ta 2016 ta miladiya. Za mu tashi sabon darasi a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfuqan mai albarka. A cikin muna karatu a cikin suratul ra'd, za mu tashi insha Allah aya ta 31. Daga cikin tambayoyin da zamu ansa yanzu insha Allah kafin mu shiga karatun mu, akwai dan uwa da yake tambaya me hukuncin zakka kan me noman rani. Me noman rani zai fitar da zakka, sai dai zakkarsa rabin mikidarin zakkar me noman damuna ne. To kun san shi ita zakkar amfanin noma ba a kaddara mata hauli, ba ta da hauli, ba sai ta shekara ba. Ana yin ta ne daga an yi girbi. Wa atu haqqahu yawm hasadi, ku fitar da haƙƙin wato wannan arziki da Allah ya ba ku na noma a ranar girbi. Saboda haka yayin da mutum mai noman rani ya yi girbi, zai fitar da zakka, amma zakkarsa nisful ushr ne, wato kashi ɗaya cikin ashirin, kamar yadda ya zo a hadithin Ibn Umar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ذكر da ake bayarwa akan abinda aka sha, abinda ruwan sama ya shayar da ita ushuri kashi 1 cikin 10, abinda aka kuma shayar da shi da ban ruwa shine an-nadh. A wata riwayar bid-dawali, wato da wato guga da ake debowa ana zubawa a cikin wato magudanar ruwa, nisful ushr wato kashi 1 cikin 20 kenan. To amma su ma kan to kuma abinda wannan abin duba yake nan na farko. Abin dubawa na biyu dangane da noman rani shine shi kansa abinda ka noma din, shin ana bada zakkarsa ko ba a bada zakkarsa, domin ba a kome ne ake ba a kome ka noma ne ake bada zakkarsa ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma amfanin gona yana da nisabi, ya ce laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa, babu wato abin da bai kai wusuki biyar ba, babu zakka a kansa. Saboda haka dole abin sai abin da ake auna shi, abin da ake awansa da kwano ya kai wusuki biyar, shine abubuwan da ake ci ake iya ajiye su, kamar hatsi, kamar alkama, kamar shinkafa, kamar maiwa da acca da sauran kayayyaki wato na tsaba da ake nomawa. Amma kamar kayan marmari, kamar mutum yana da gonar kankana, su waɗannan a bisa mazhabar Malik ba a fitar musu da zakka, sai dai idan kana cinikin kankanar, ka san kankana ba za ka ajiye ta ba. In ka zo ka sayar, to kudin idan suka zo shekara ta kewayo za ka hada su tare da sauran kudaden ka, ka fitar musu da zakka. Kaga dai ka bada zakkar, amma ba za ka bada zakka yayin da ka girbe kankana ba, yayin da ka cire kankana, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka a cikin kayan marmari ba, illa wanda ake ajiyewa, ake tanadar sa, wato ake ajiye shi a busar da shi, a ajiye shi kamar dabino da inibi. Haka dalika malamai suka yi ilhaqin bauri, domin shi ma ana iya busar da shi, a ajiye shi. So haka duk abin da za a iya busar da shi, a ajiye shi, za a fitar masa da zakka, yayin da wa za a iya fitar masa da zakka daga an yi girbin sa ta hanyar kardado. To yanzu abin da zai yawa na san abin da za ku ce kenan, tattasai da busasshen tumatur, tunda akwai ɗan dama su ko, to shi ma za a fitar masa da zakka. Wannan mahallin ijtihadi ne, babu nassi akan wannan, mahallin ijtihadi ne kuma kada ku dora min nauyin wannan ijtihadin yanzu. Eh yana daga cikin abubuwan da wato cikin komitoci da sarkin Kano Allah ya kara masa muwafaka ya kafa za su duba akwai komiti wanda za ta duba irin waɗannan abubuwa waɗanda suke sababbi dan yadda za a yi da kuma yadda za a yi amfani da zakka wajen maganta talauci a wannan jiha tamu. Komitin tana nan ƙarƙashin jagorancin Professor Muhammad Kabir Yunus na tsangayar ilimin addinin musulunci da shari'a a Jami'ar Bayero, ita take gudanar da wannan. Komiti ta biyu ita ce komitin ilimi ƙarƙashin jagorancin Professor Abubakar Mustafa, sannan komiti ta uku wadda za ta fitar da yadda za a gyara sha'anin aure da dokar rayuwar iyali da sauransu ita ce ƙarƙashi na wato komitoci guda uku sarkin Kano ya kafa. Aka tara malamai daga jami'a da kuma malaman soro domin a tsaya a yi ijtihadi akan abubuwan da suke buƙatar a yi ijtihadi na jama'a don a fitar da hukunce-hukunce. Saboda haka ba zan yi riga malam masallaci ba, ba san abin da ijtihadin su zai kasance ba, alheri yana tare da jama'a. Abin da jama'a ta tabbatar shi za mu tsaya a kansa. In sun ce za a fitar da zakka akan tattasai ɗan damaso, aka yi haka akan ijtihadi, to shi kenan sai a gudanar da shi. Amma a zahiri a mazhabar Malik ba a fitar masa da zakka domin yana daga cikin al-buqul. A mazhabar Abu Hanifa ne ake fitar da zakka a dukkan abin da ya fita, duk abin da ake nomawa sai an fitar masa da zakka, ko ana ci ko ba a ci, hatta auduga sai an fitar mata da zakka. A mazhabar Abu Hanifa, saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Allah ya ce ku ciyar daga abin da kuka yi tsorori daga kuma abin da muka fitar muku shi daga ƙasa. To Allah ya ce daga abin da muka fitar muku daga ƙasa. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka ba a wani abin da Allah yake fitar da shi daga ƙasa. Tun daga shi ana noman lamsur. An san lamsur ai ko? Ana noman lamsur a Madina. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakkarsa ba. Imam Malik da almajirin Abu Hanifa yazo yana jayayya da shi, ya kira masa mutane yace kai ina gonarka take, yace gata, yace ina ka same ta, yace gona ta ce na gaje ta daga wajen mahaifina, shi kuma ya gaje ta daga wajen kakana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban zakkan lamsur daga wajen ku? Yace a'a. Daga wajen kakanka ya karbi zakka? Yace a'a. Sai Abu Yusuf ya bar maganar malaminsa Abu Hanifa ya dawo maganar Malik domin ya ga hujja balo-balo. To kaga ya tabbata akwai abubuwa waɗanda suke ana noman su, ƙasa ta fitar da su, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakkar su ba. To menene zabiti, menene ka'ida na abinda za a karbi zakkar sa da abinda ba za a karbi zakkar sa ba? To shine malamai suka saba, kowanne daga cikin a'imma din nan guda hudu yana da madogararsa. Abu Hanifa da tasa, Shafi'i da Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma ma sauran malamai waɗanda ba a cikin malaman mazahibul arba'a ba, wanda suka yi ijtihadi nasu na kansu, kamar su Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam wanda ya shahara da ilimin wato tattalin arziki a tarihin musulunci, yana daga cikin malaman Imam al-Bukhari, sa'an su Imam Shafi'i, sa'an su Imam Ahmad ne, shi ma yana da tasa mazhabar akan sha'anin zakka. Saboda haka sai ku saurari abinda insha Allah wannan komiti zai yi ya kaddamar, domin zai tsaya ya duba irin abubuwan yanayin abincin da suke namu ne, duka irin su doya din nan inda ake noman doya da su rogo, ya za a yi zakkar rogo? Rogo ana in dai ba dai kura-kura ba aka yanyanka shi, kaga ba zancen a ce za a auna shi. In aka busar da shi za a iya awansa. To awansa za a, haka ma doya ana yin alabanta, ana ajiye ta, tana ajiyuwa. To amma tana ajiyuwa ana auna ta, in ba a maida ita gari ba ba a auna ta. To ya za a yi wajen fitar da zakkarta? Akwai zakka ko babu zakka a kanta? Duk waɗannan masail ne wanda ba za a ga bayanin doya a cikin muktasar ba, wala a cikin askari, wala a cikin risala, don ba su da ita, ba su da irin wannan abinci. Na'am. Kiwon kaji, wai kaji za a fitar musu da zakka? To me ni sabin kaji? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana nisabun awaki 40, nisabun saniya 30, nisabun raqumi 5, to ka jifa nawa ne nisabun su? Ishtihadi zai shiga ciki, taqdir wato kaddara abu na annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine zai iya kaddara ba kiyasi baya shigar sa. Saboda kace zaka fitar da zakka ga kaji, to nawa zaka samu su nisabun? Ya za kai kiyasi ko kwai kace zaka fitar musu da zakka me nisabun kwai? Kwai nawa ne da sai ya kai sanin zaka fitar masa da zakka, kuma nawa ne miqdarin abinda zaka fitar da zakkar? Kuma in ka san nisabin nawa ne miqdarin na kazar, in ka san, in ka ce kaji ga adadin su, to kaza nawa zaka fitar zakka? Haka duk wannan kiyasi baya shiga. Na'am. Sannan tambaya ta biyu yace yana neman ƙarin bayani, ya je wajen mai magani akan wata jarabawa da Allah ya daura masa ciwo, sai yace min ya sai wai sai yace masa ya sai shekararren zakara, shin ya halatta ya saya? To wai ku wai me yasa ne ake cewa to mai magani kace? Yawa alhamdulillah ba malami kace ba, wani lokaci sai kace sun ce malami. To kai ma ya zaka je wajen boka kace kana neman magani, duk wanda zai ce ka kawo zakara a yanka, ka san ne ma yake yanka ga aljani, aljani ne zai gaya masa yanka ka da kai, wannan shirka ne. Yaushe ne cikakken lokacin sallar walaha? Kuma idan mutum ya manta bai yi ba har lokacin lokacin ta ba, zai iya ramawa lokacin walaha? Kamar yadda muka yi bayani jiya a cikin karatu, shine hina tarmudul fisal, wato lokacin da dan maraƙin akuya, dan maraƙin raƙumi yake tashi yana neman inuwa, lokacin da zafin rairayi ya dame shi irin wajen 10:30 din nan. Kun san al'adar raƙuma sukan zo wato su kwanta a cikin rairayi yayin da gari ya waye, wannan sanyin na asuba da sanyin safiya yana sa da bugawar iska suna jin daɗin kwanciyar su anan. To daga zarar kuma wato hantsi ya tashi yayi sama ya miƙe, rana ta soma zafi, rairayi ya soma ɗaukan zafi, sai ga sun soma tashi suna neman inuwa. To Allah ya sanya wannan lokaci ne wanda yake kusan muƙayyadi, sun san shi a cikin ɗabi'ar su yake. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miqdari da shi tunda lokacin babu agogo. Dama ana yin takdirin lokaci da irin abubuwa na yanayi da suke gudana da yanayi na ɗabi'a. To sai aka ƙayyade lokacin da wannan ɗabi'a ta ƴan maraƙin raƙuma, wanda a yanzu zaka iya kiyastawa da irin wajen 10:30, 11:30, wato kafin dai zawal, wannan shine lokacin da yafi. Amma asalin lokacin walaha yana farawa ne tun daga lokacin da aka halatta yin sallah, wato shine bayan hudowar rana ta dagu zuwa gwargwadon tsawon wato mashi guda, shine kamar mita 2 kenan, kamar minti 15 bayan lokacin da aka ce rana tana fitowa. Kamar yanzu cikin kwanakin nan rana tana fitowa 6:01, karfe 6, to daga wato 6:15 lokacin nan nafila take halarta, to lokacin nan lokacin walaha yayi har zuwa zawal, kafin zawal, tunda lokacin zawal ba a sallah, har kafin zawal, wanda yake yanzu zawal kuma yana yi zai a 12:25, wato har kafin zawal, wato kamar 12:20 duk lokacin na walaha ne. Bangare na biyu, idan lokacin ya wuce, in lokacin ya wuce ba a ramuwar walaha, domin walaha bata daga cikin as-sunanur rawatib, sunnoni da ake ramuwarsu, sunnonin da ake ramuwarsu sune kamar haka. Na farko qiyamul layl, ita ma qiyamul layl wanda yake da wurdi ya sanya ma kansa cewa duk dare zai rinka yin sallah ta dare raka'a kaza, to wannan idan mutum bacci ya rinjaye shi ko rashin lafiya, to sai ya raka'a 12, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a 11 yake yi, shine wurdin sa. To idan bai samu yayi ba da daddare, sai ya rama a lokacin walaha, wato tsakanin lokacin da ake sallar nafila har lokacin zawal, sai ya raka'a 12. Raka'a ta 11 din ita ce a maimakon wato ta wutiri, sai ya cike ta zamanto 12. Saboda haka idan mutum wurdin sa da daddare raka'a 8 ne, wuturi raka'a 1, kaga raka'a 9 kenan, to in ya kubce masa sai ya raka'a 10. Idan kuma sallar daren sa raka'a 20 yake yi da shafa'i da wuturi raka'a 3, to sai 24 kenan idan bai samu yayi da daddare ba to jinsi na farko kenan da ake ramawa na biyu da ake ramawa sai tahiyya sai raka'atayil fajr raka'atayil fajr sallah raka'a biyu da ake yi kafin sallar asuba idan mutun yazo ya tarar ana sallah a masallaci ko kuma yana cikin yin sallar bai kullu raka'a ba liman yayi aka tada iqama aka tada sallah to sai sallama ya shige ya sallah tare da liman idan to sannan zai iya ramata a wajen ramata yana da zabi guda biyu abin da yafi shine ya ramata lokacin walaha bayan rana ta hudo domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi umarni yace wanda wanda raka'atayil fajr ta kubce masa to ya sallace ta tsakanin hudowar rana da lokacin zawal kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi dan Umar kaga umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam zabi na biyu da yake da shi shine daga an yi sallama daga sallar asuba ya tashi ya rama domin an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrari sunna ce taqririya saboda haka kana da sunna qauliya da sunna taqririya ne yadda zaka rama sallar raka'atayil fajr ta uku wanda ake ramawa ita ce wato as-sunanur rawatib sunnoni ratibai wanda ake yin su tare da sallolin farilla shine raka'a hudu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar magriba da raka'a biyu bayan sallar isha sai kuma raka'atayil fajr wanda mun riga mun ambace ta to su waɗannan salloli idan baka same su ba suka kubce maka ko wani uzuri yazo zaka iya rama su wata ran domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran baki sun shagaltar da shi bai yi raka'a biyun da yake bayan sallar azhar ba to sai bayan sallar asar sai ya rama su kamar yanda yazo a hadithin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha amma ummu hadisin da yazo na ummu salama da take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma ma rama idan sun kubce mana yace a'a wannan hadisin bai inganta ba saboda haka al-asl yana nan waɗannan sunnoni ratibai su ma ana rama su amma sallar walaha bata cikin sunnonin da bata cikin sallolin da ake ramawa wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب
نعم Allah ya ce walau anna qur'anan suyirat bihil jibal da a ce akwai wani alqur'ani suyirat bihil jibal da za a tafi da dutse da shi wato ya nika dutse ya mayar da inda dutsen yake ya zamanto aljanna ya zamanto kasa mai ni'ima wanda za a iya shuka tunda dutse ba a shuka a kansa to da akwai qur'ani da zai zo da zai yi wannan mu'jiza aw qut'at bihil ard ko kuma ayyanka kasa da shi ayyanka kasa ya zamanto an yi wato a wuraren shuka an yi wuraren da za a yi lambu an yanka wani wajen na kasa an yi wato korama tana gudana a ce duk da qur'ani kawai ana dora shi a kasa sai ya mayar da ita haka aw kullima bihil mauta ko kuma ayi zance da matattu da shi alqur'ani a zai a samu matacce Qur'ani ya sanya shi ya tashi ya ce ku yadda wannan Qur'anin gaskiya ne. To da akwai Qur'anin da zai haka da wannan Al-Qur'anin zai yi wannan. Wato da akwai wani littafi na Allah da zai yi irin wannan ayar to da Al-Qur'ani yayi saboda isa matukarsa wajen ayoyin Allah. Wannan raddi ne ga mushrikai da suke je suke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai kana so mu imani da kai ai an hore duwatsu ga Annabi Dawud to kai ma a hore duwatsu gare ka mana ka sanya su ka sanya su a nike su su zamanto babu dutse domin Makka ta takura a gare mu inda kun ga yanda Makka take yanzu ko yanzu in ana gini sai ana tafafa dutse ko to suka ce Makka ta takura a gare mu kamar yanda Allah ya hore dutse ga Annabi Dawud to tunda in da gaske ne kai ma da Qur'anin da kazo da shi yasa a nike mana duwatsun Makka mana ta zamanto fili kamar gagarin Taifa nan mi gini mi tafiya inda muke so aw qutiat bihi al-ard suka ce ko kuma ka sanya mana kamar yanda wato kamar yanda aka yi ma Annabi Sulaiman aka hore masa iska yake yanke kasa cikin lokaci kankani mu ma ka sa gashi nan muna tafiya kasar Sham domin ciniki ka sa iska ta rinka daukan mu mu yanke kasa shine ma'ana ta biyu na qutiat bihi al-ard wato mu yanke kasa da ta, wato da tafiya cikin lokaci kankani ya zamanto mun yi tafiya mai tsawo aw kullima bihi al-mauta ko kuma Annabi Isa ba yana magana da macettu ba tayin mana da Qusayyu Qusayyu shine kakan Quraishawa huwa alladhi yud'a mujammi'a haka ake kiransa wato shine wanda ya tara kabilun Fihr ibn Kinana ya tattara su suka zamanto guda daya dan haka ake ce masa ake ce masa mujammi' tace ka tayin mana da Qusayyu Qusayyu ya gaya tunda mun yadda dai shi kakanmu ne muna alfahari da shi ya gaya mana cewa kai annabin Allah ne na gaske sai mu bi ka in kai mana wannan sai mu bi ka to Allah ya ce da wani Qur'ani zai yi wannan da wannan Qur'anin zai yi amma al'amarin ba anan take ba ballillahi al'amru jami'a bari al'amari na Allah ne gabaki dayansa wato ba wannan ne zai sa su imani ba sannan sai Allah ya fuskanci mu'mini yace afalan ya asil ladina amanu yanzu waɗanda suka yi imani ba za su yaqini bane Allah ya sha ba sa samun yaqini Allah ya sha Allah la hadan nas jami'a cewa da Allah ya so da ya shirye mutane gabaki daya wato wannan ishara ne ga cewa yayin da kafirai suka faɗi wannan mu'mini sun rinka fata ina ma dai to Allah ya musu haka a zo mana da abin da zai bada mamaki shine Allah yake ce ma mu'mini har yanzu ba ku sami yaqini bane cewa da Allah ya so da ya shirye mutane gabaki daya tunda kamar yanda Allah ta'ala yake cewa inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in idan muka so sai mu saukan musu da aya daga sama sai kaga wuyayensu sun rukufa sun yi kaskanci sun bi in Allah ya so inda Allah ya so sai ya saukar da aya wadda za ta sanya su to amma Allah ya san abin ba a aya take ba ko da ayar ba lalle su imani ba domin gashi abin da suke cewa a kawo Allah ta'ala ya ce walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalu Allah ya ce da mun saukar musu da mala'iku su zo suna cewa wato suna bin Annabi sallallahu alaihi wasallam bi inda yi suna cewa to annabin Allah ne ka gama wato da mala'ika ko ka yadda ko kuma mala'ika mai tsananin karfi to da Allah zai ce da zamu saukar musu da mala'iku ko kuma matattu su yi musu magana kamar yanda suke faɗa Qusayyu ya tashi ya musu magana wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan mutayen musu duk kowa da kowa ma ba Qusayyu ba duk kakannin nasu duk mutayen musu da su a gaban su suna ganin su Allah ya ce ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah ba za su kasance masu imani ba sai Allah ya so walakin aktharuhum yajhalun amma yawancin su ba su sani ba gashi Allah ta'ala yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun Allah ya ce da za mu bude musu kofofin sama su ya zamanto sun wayi gari suna tattakawa suna hawa sama kaga wannan ishara ne ga cewa sama tabaka ce kamar yanda ake da ionosphere, stratosphere, wacece fire, wacece fire. To Allah yace suna ya'rujun, haka Allah ya kawo maganar suna tattakawa a sama. Da sai da me za su ce innama sukirat absaruna, ai maye ne ake mana, an yi mana rufa ido ne, bal nahnu qaumun mashurun, mu amma yadda mu mutane waɗanda aka sihirce. Saboda haka abun ba anan yake ba. In aya ce aya alqur'ani ta isa matuƙa, amma shari'a tana hannun Allah, to shine Allah ta'ala ya kawo wannan. Allah ta'ala anan ya bayyana matsayin alqur'ani cewa ayar alqur'ani ta isa, wato da ayar da akwai wata aya wadda wato za ta kai irin abun ban mamaki da ake faɗa na wato a ga irin wannan rusa wato a tafi a kawar da duwatsu a mayar da waje zaman tushin tadaddar ƙasa, a sanya ta ta zaman to qita'un mutajawirat, shine ɗaya daga cikin tafsiri na qutiatil ab, a sanya nan ƙasa mai lambu wadda za a yi noman kayan marmari, wannan wanda za a yi shuke-shuken noma, wannan wadda za a keta ta ya zaman to ƙorama tana gudana a ƙarƙashinta, wanda duk Makka babu wannan. Amma kaga ƙasar Sham, Urdun, suna zuwa suna gani suka ce to mu ma kamar yadda ƙasar mu ta zaman to mai ni'ima mai albarka irin wannan, to da alqur'ani zai yi wannan, to da wannan alqur'anin shi ne zai yi, domin ayar da ke cikin alqur'ani tafi cenan. To kuma Allah ta'ala ya raddi gare su da cewa ballillahi al'amru jami'a, wannan raddi ne ga kafirai, cewa al'amari na Allah ne gabaki daya, wato shi ne yake zabar ya kawo aya irin kuma wanda ya so ta zamanto ita ce aya, ba ayar da mutane suka ce suna so a kawo ba, ita ake kawo musu. Domin sunnar Allah ta gudana cewa idan mutane suka ce a kawo musu aya, Allah ya kawo musu wannan ayar ba su imani ba, to azabar su ba kadan bace. Me yaya aka yi da Annabi Isa da hawariyun, yayin da suka ce hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama, ubangijinka zai iya saukan mana da kabaki daga sama? Yace ku ji tsoron Allah in ku mu'mine ne. Suka ce so muke mu ci daga gareta, so muke mu ci daga wannan wato kabaki abincin aljanna, mi shaida akan cin wannan abincin na aljanna ne, mu zamanto kuma wato masu shaida akan haka, mi imani. Amma annabi mai Allah ta'ala yace da Annabi Isa yace a saukan musu, qala Allahu inni munazziluha alaykum, Allah yace zan saukan muku da kabakin daga sama, faman yakfur ba'du minkum, wanda duk ya kafirta bayan an saukar da wannan aya a gare ku, bayan saukar ayar a gare ku, fa inni u'adhibuhu adaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin, to zan azabtar da shi da azaba da bazan azabtar da wani daga cikin talifai da irin wannan azabar ba. To sunnar Allah kenan, yayin da mutane suka ce a kawo aya, to idan Allah ya kawo ayar amma mutane ba su imani ba, to azabar su sai ta fita kowa muni. To shi yasa, saboda rahamar Allah ta riga fushinsa, shi yasa abinda kafirai suka nemi ai musu na a kawo musu aya, Allah baya amsa musu, domin al'amarin nasa ne. In ya so ya kawo ayar, in ya so ba zai kawo ba, ba al'amarin ba a hannun manzo yake ba. To sannan aka kwantar da hankalin muminai, kan cewa muminai ku sani, domin wannan istifhamin na wato na taqrir ne, ai ku sani ya ku muminai, domin ya asu anan ba ma'anarsa yankewar kauna ba, ma'anarsa al-ilmu wal yaqin, wato afalam yuqinu alladhina amanu, afalam ya'lamu alladhina amanu, waɗanda suka yi imani ba su sani bane, ai ya waɗanda suka yi imani ku sani cewar idan Allah ya so sai ya shiri mutane gabaki daya. Sannan Allah ya ce wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'a, waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba, wato masifa tana samun su da sababin abinda suka aikata, wato da sababin ayyukan da suke yi na kafirci da barna a bayan kasa da sako da yanke zumunta da ƙaryata manzon Allah, to ba za su gushe ba, musiba tana samun su. Ita ce ma'anar musiba, wato ma'anar alqari'a almusiba, saboda ita take kwankwasar zuci, domin alqar'u shine wato ka rinka kwankwasar abu, kamar yanda menene qar'ul qawaqiri afwahal abariqi, kamar yanda wato a kake ake amfani da kwalba yayin da ake zuba yayin da ake zuba ruwa a cikin buta ta karfe idan kwalbar ta buki karfe yanda zaka ji karar to haka musiba take haka alqari'a take dan haka aka sanya ma suna dai daga cikin sunayen alqiyama shine alqari'a wato saboda musiba ce da babu kamata iyakacin musiba musibar tashin alqiyama to Allah ta'ala yace waɗanda suka kafurta ba za su gushe ba musiba tana samun su da wato abinda suke sababin abinda suke aikatawa aw ta hullu qariban min darihim ko kuma musibar ta rinka sauka a kusa da gidansu wanda yake zai tayar musu da hankali su ga na kusa da su musiba tana afka musu wanda zai sa su ga kan cewa to su ma fa saura ka dan su ma ta zo musu domin wato domin Allah madauki bulalar Allah kenan sai a taba wani domin ka gani kai izina wato ko dai musibar ta zo musu mubasharatan ko kuma na kusa da su musibar ta sauka akan su shine su ga saukar azaba akan su su rinka ganin kan cewa to saura su fa su ne akan layi wanda wannan la'alla zai sanya su su tuba domin hikimar Allah wajen aiko musiba bulalar Allah dan ta sanya mutum wato yayi izina to amma wanda yake mai kekasar zuciya musiba ba ta canza shi daga musiba ta zo sai ga ya so ma kawo asbabu na zahiri yana fassara ta ai wannan abu ne wanda an saba dama malaman yanayi sun gaya mana cewa bayan duk shekara 10 sai an sami irin wannan koraka abu ne wanda an riga an saba ana fada cewa a koma ga Allah babu ruwan sama musiba ta zo a koma ga Allah to haka dai mutane suke fada amma ai kun san wannan abu ne wanda yake malaman yanayi sun fada sai a dauke mutane daga komawa ga Allah a kawo wani abu daban to wannan shine ke kasar zuci fassara ta biyu da akan kawo auta hullu qariban min darihim ko amma ana fassara da wato al-ihtilal din da saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da gidajensu yayin da zai zo musu lokacin da za a yi fathu makka su ga kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai ci su da yaki wato ba za su gushe ba suna musiba tana zuwa musu ko kuma ma karewa Allah madaukakin sarki ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cin su da yaki wanda wannan ayar shine waɗansu suka sanya suke cewa wannan sura madaniya ce tunda gashi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya shiga makka kenan to amma ba lalle bane ta yi ko a makka din za a iya ishara ga cewar lokaci zai zo ya cita da yaki ko da yana makka din a wanda yake kuma abin da ya faru kenan saboda haka kun ga auta hullu qariban min darihim tafsiri biyu ne tafsiri na farko auta hullu wato fa'ilin yana komawa ya zuwa ga qari'a ko ita musibar ta afka kusa da wato ta sauka a kusa da gidajensu wato a kusa da garinsu ko kuma auta hullu fa'ilin ya zamanto anta ya rasulullah ko kai ka sauka kusa da gidajensu a matsayin wato a mai rinjaye mai galaba mai cin su da yaki to duk wannan dai ishara ne ga cewar wato kafirai su izina cewar musibar da take afkuwa a gare su saboda abin da suke aikatawa ne na kafirce ma Allah kuma wannan sunnar Allah ce cewar Allah madaukakin sarki in ya aiko musiba yana aiko ta ne saboda saban Allah musiba tana zuwa ne saboda saban Allah shine abin da ayatin take nuna wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun wato musiba ba za ta gushe tana samun kafirai ba tana sauka akan kafirai dalilin da aisa suka aikata da dalilin abin da suke aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya saukar da musiba akan quraishu saboda kafircin su yace allahumma ij'alha alaihim sinina kasini yusufa Allah ka sanya musiba ta fari ta sauka akan su kamar yanda ka sanya musibar fari ga wato mutanen annabi Yusuf shekara 7 suna cikin fari to shine Allah ya sanya ma mutanen Makka irin wannan musiban walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatabarraun Allah yace hakika mun rike su da azaba ita ce farin da aka sanya musu amma basu kaskanci zuwa ga ubangijin su ba basu tawali usun mai da kai suna roƙon Allah kan ya yaye musu ba to Allah sunnarsa haka take idan haka yayin da kaga musiba ta sauka a gare ka to ka binciki miyagun ayyukanka ka nemi kuma gafara Allah ga abin da ka sani da abin da baka sani ba sannan Allah ta'ala yace wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik hakika an yi izgili ga manzanni min qablika gabanin ka ya rasulullah fa amlaytu lil kafirin sai na saurara ma kafirai wato ne musu shifta na kyale su zuwa wato saukar ajalin su fa kaifa kana iqab to yaya ukuba ta kasance yayin da ta sauka akan su kuma mutanen annabi nuhu sun yi izgili ga annabi nuhu ai yake cewa qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu idan kuka yi izgili da mu to mu ma za mu yi izgili da ku kama yanda kuke yin izgili to kuma izgilin da annaba wato ramawar izgilin da annabawa suke ma mutanen su yafi muni ga mutanen mutanen annabi nuhu yaya suka yi da suka ga yana sassakawa kwalakwali sai suka ce au wa'azin kuma yanzu baya ci an koma sana'ar kafinta suna izgili da shi wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min haka dalika suka yi da annabi shu'a dukkan annabawa haka mutanen su suka rinka musu izgili to shine Allah yake fada anan an yi izgili da manzanni gabanin ka ya rasulullah kamar yanda waɗannan suke maka izgili Allah yace sai muka yi shifta ga kafirai sannan thumma akhadtuhum sannan Allah yace sannan muka rike su yaya uquba ta kasance ka duba mutanen annabi nuhu yanda Allah ya yi musu da sauran mutanen annabawa to haka ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke izgili da su din nan mai Allah yace masa Allah yace inna kafainaka almustahzi'in masu izgili da kai mun isar maka su mu zamu isar maka da masu yi maka izgili sai ga su gabaki ɗayan su a lokacin yakin Badr su bakwai duk aka kashe su aka jefa su cikin rijiyar Badr annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya akan su ya kira su ɗaya bayan ɗaya yace ya Aba Jahal ya Amr ibn al-Hakam ya Uqbah ibn Abi Mu'ayth ya Walid ibn al-Mughira kowannan su yana fada ya kira su yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu abinda ubangijinku ya muku alkawari gaskiya ne fa inni wajadtum ma wa'adani rabbi haqqan domin ni na samu abinda ubangijina ya mun alkawari gaskiya ne ubangijina yake sai huzamul jam'u wa yawalluna dubur za a ruguza rundunar tasu su koma suna tserewa suna gudu to na samu wannan Allah ya mun alkawari kuma ya cika mu ku kun samu alkawarin da Allah ya muku cewa ku ɗan wuta ne sayyidina Umar ya ce ya rasulullah kai ne musu magana alhali duk sun san dare sun zamanto matattu yace ma antum bi asma'a minhum ba ku fi su ji ba wato suna ji to wannan shine ramuwar gayya tafi gayya ciwo a lokacin nan suka yi abinda ya faru kenan to shine in kun yi lokaci kadan ne to shi yasa sauraron ibada ce domin shine hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda manzanni suka yi hakuri to a cikin wannan akwai wato kwantar da hankali da ban hakuri da rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabawa gabaninka su ma haka aka yi musu izgili kuma muka saurara ma mutanen ba mu kama su daga yin sun yi izgili muka aka halakar da su ba sai da aka kyale su tukuna lokacin su yayi yayin da lokacin su yayi uquba ta zo yayi uqubar Allah ta kasance hakika uqubar Allah ta sauka akan kafirai na'am
أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْمِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم
Allah ya ce afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat to yanzu wanda yake makiyayi mai tsare kowace rai da abin da take aikatawa daidai yake da wanda yake ba haka yake ba, wato daidai yake da gumaka waɗanda suke su ba su da wannan ikon. Waja'alu lillahi shuraka, kuma amma gashi kuma sun sanya ma Allah shuraka ababan tarayya. Kul sammuhum, cene musu ku ambata mun sunayensu mu ji su waye yaya sunansu, yaushe suka zamanto ababan tarayya ga Allah. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard, to koko kuna ba mu Allah labarin abinda bai sani bane a bayan kasa, cewa waɗannan abokan tarayyan Allah ne, Allah kuma bai sani ba, yanzu kuke gaya ma Allah kuna sanar da shi abinda yake ya jahilce shi a bayan kasa. Am bi zahirin min alqaul, koko kawai magana ce kuke faɗa da bakinku ba ta da wani haƙiƙa. Bal zuyyina lil ladina kafaru, bar duk wannan zancen ya rasulullah, zuyyina lil ladina kafaru makruhum, an kawata ma waɗanda suka kafirta makircin su ne, wato makircin su na su sanya mutane su rinka bauta ma wani Allah, domin ƙarshen al'amarin su za a rinka bauta ma, wato su ne manya-manyan shaidanu shuwagabanni akan kafirci, an kawata musu aikin su ne domin su sanya mutane su rinka bauta musu, shine makircin nasu, domin al-makr shine ka koye cuta ka bayyana ta a sifar amfani, amma ka san abinda ka koye cuta ne kamar yanda bokaye suke yi. Wasuddu anis sabil, kuma aka toshe su aka dauke su daga hanyar Allah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shiriya a gare shi. Akwai fuskoki da yawa wajen tafsirin wannan ayar, musamman afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, wannan fuskar da na ambata kenan kamar yadda ake fassara afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih, wanda muka yalwata kirjinsa ga musulunci ya kasance akan haske daga ubangijinsa zai yi daidai da wanda yake ba shi ba. To wannan ma haka, wanda yake wato ya sifantu da wannan sifa ta Allah shine qayyumiyya, mai tsayuwa mai kiyayewa da saninsa da sakamakonsa akan kowane rai da abin da ran yake tsururi na aiki ko na alheri ko na sharri, shine sifar Allah. To zai yi daidai da wanda yake waninsa? Ai, Allah bai daidai da waninsa ba, domin babu wanda yake da wannan sifa, musamman waɗanda suke tarayya da shi ba shi ba jalla wa ala. Ko kuma wata fuskar da malamai suka faɗa, waje ita ma fuska ce kyakkyawa ta ma'ana, wadda az-zamakhshari ya tafi akanta, shine afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat thumma lam yahbi wala ya'buduhu wala yuwahhiduhu, yanzu wanda yake shine mai tsayuwa makiyayi akan kowace rai, akan kowane rai da abin da yake aikatawa, wanda yake wannan shine sifarsa, amma kuma ba za su kade tashi ba, kuma suke sanya masa ababan tarayya ba shi ba. Shi yasa sai ya ce waja'alu lillahi, suke sanya ababan tarayya ga Allah, maimakon yayi idmari yace suke sanya ababan tarayya gare shi, sai ya faɗi kan cewa ababan tarayyar ba wani suke sanya ma waɗanda suke ababan tarayya gare shi ba illa Allah. Allah fa shi ne suke sanya ma wani wanda yake kininsa, wanda yake daidai da shi, domin a nuna kan cewa ƙaulinsu wato batili ne jumlatan wa tafsila, domin wanda yake da wannan sifar ai ya fi ƙarfin a ce yana da wani wanda yake kini, wanda yake daidai, wanda yake tsara, wanda yake sa'a a gare shi. Ina sa'a ga Allah? To shi ne sai Allah ya ce kul sammuhum, to ku san ku ambata mun sunayensu, da wani suna za ku ambace su? Za ku iya ambatan su da arraziku ko alhaliku ko alhayyu ko almuhyi ko almumit? Ku faɗi sunayensu. Idan kuka ce su ne alhayyu alqayyum, kuna faɗa kun san kan cewa ku makareta ne, kun zamanto kowa ya san kan cewa ku makareta ne, mashiririta ne, wawaye ne, domin an san babu alhayyu alqayyum sai Allah. In kuka kira su arrazzaq, kun san ƙarya kuke yi, kowa ya san kan cewa ba su ne suke azurtawa. Shi yasa sai Allah ya ce kul sammuhum, ku gaya mun sunayensu. Inji za ku faɗa musu wani suna daga cikin sunaye wanda yake na Allah ne, ƙarya ku ta bayyana, ku zamanto makaryata, wawaye marasa hankali, ko ko wani sunan daban za ku kirawo wanda yake ba sunaye waɗanda suke da sifar Allah ba? To in kuka kira su tukwa da wannan sunan, to kun san kan cewa kenan ba ababan tarayya ne daga Allah ba ba su isa ba domin Allah shine mai kyawawan sunaye wato ko dai ku ambace su da suna irin na Allah ku zaman to makaryata ko ku ambace su da sunayen gumaka hubal da waɗansu sunaye daban-daban to in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulta gumaka sunaye ne kawai da kuka sanya da kuke kiran su da ku da iyayen gidan ku Allah bai saukar da sultani akan su ba shine sunaye waɗanda suke ba su da hakika kamar Lata kamar Uzza kamar Manata ku rasa wanda za ku ba ma sunan sai wato damata to shine sai Allah ta'ala ya ce in ba tunda ba za su iya ba ba za su iya kawo sunayen Allah su danganta ya zuwa ga gumakan su ba to sai Allah ya ce to kuna ba ma Allah labarin abinda bai sani bane a cikin kasa wato akwai waɗansu waɗanda suke su gumaka ne wato hakika ta tabbatar da kan cewa su sa'o'in Allah ne Allah bai san wannan ba kuna ba ma Allah labari wato kun ga wannan inkari ne da kan cewa ai wannan abu ne wanda hankali ba zai dauka ba cewa yau ga wani ya zo da wani ilimi wanda Allah bai san shi ba ko kuma dai kawai kuna kinta wato kuna kintata ne kuna fada shine bi zahirin min alqaul kamar yanda Allah ta'ala yake cewa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadan abin da yake da harshen su kawai da bakin su shine azahirun min alqaul wato kuma cewar Allah ta'ala da yace bal zuyina lil ladina kafaru makruhum wato an kawata ma waɗanda suka kafirta makircin su wato shine kamar su amr ibn wato amr ibn luhay wanda yake shine farkon wanda ya kawo ma larabawan quraishi gumaka kaga sun kawo gumaka ne sun sanya ma mutanen su su rinka bauta musu domin su zamanto suna amfana da wannan bautar domin duk wani boka yana cewa ba shi yake cewa ba shi ake bauta ma ba shi mai tsara kofa ne ga wanda ake bauta ma shine wanda ba a gani wanda shi boka shine yake magana da shi shi zai ce ya ce a kawo shekararren zakara shi zai ce a kawo dan taure shi ko gunki baya cin shekararren zakara dan wata ɗaya ma baya ci balantana shekararre saboda haka wanda zai ci wannan mai amfana sarkin kofa shine zai ci to kamar haka a dukkan bautar shirka haka take waɗanda suke sa mutane akan bautar shirka su ne masu cin gajiyar shirka su ko sauran mutane sai wahala ai ta kawo musu su tabbatar da dukiyar su su ta shan wahala ba za su samu komai ba domin ba za su amsa masa ba wama du'aul kafirina illa fi dalal to Allah ta'ala yace wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi babu mashiri mai shiryarwa a gare shi duk inda zaka so ka shiryar da shi ba zaka shiryar da shi ba domin bata ya tabbata akan sa sannan Allah ya faɗi makomar su yace lahum azabun fil hayatid dunya suna da azaba a wannan rayuwar ta duniya azabar su a rayuwar ta duniya shine abinda Allah madaukakin sarki zai saukar a gare su na a karkashe su domin Allah zai sallada manzansa da mu'minai akan su a wajen yaki su karkashe su kamar yanda aka yi da kafiran Makka aka karkashe su a lokacin yakin Badar da lokacin yakin Uhud da kuma a lokacin wato yakin da sauran yakoki da aka yi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai ko kuma a mayar da su bayi ita ma azaba ce ko kuma a kwashe dukiyoyin su ta zama su zamanto ganima ko kuma a yi ta jefa razani a cikin zukatansu duk wannan wato azaba ce ta rayuwar duniya domin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan idan mutane suna makwabtaka da shi amma ba mu'minai ba suna nufin su kai masa hari sai kawai su ji gaban su yana faduwa su ji suna razana ba san me yake ba su tsoro ba haka kuma idan zai kai wa mutane harin yaki in zai kai harin yaki ga waɗansu mutane tsakaninsa da su tafiyar shekara wato kafin ya kai musu da wata ɗaya haka Allah zai rinka sanya razani a cikin zuciyar su ji kawai gaban su na faduwa to haka wanda yake cikin tsoro yaushe zai iya yaki to tunda nan Allah yake so yake ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara kuma duk wanda yake tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar shekara tafiyar wata ɗaya ne to yana cikin razani da gare shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu birru'bi masirata shahr, Allah ya bani nasara da razani da yake jefawa a cikin abokan gabana da suke tsakani na da su tafiyar wata daya, wato ba za su rinka jin kan cewar ni wato free palo ne nan da nan za a zo a gama da ni ba, Allah zai sanya razani a cikin zukatansu. To duk wannan yana daga cikin jinsin azabar da Allah ya ce lahum azabun fil hayatid dunya, amma musiba da take zuwa musu wannan bata daga cikin wannan, domin wannan musiba wannan tana zuwa mu mu'mine, tana zuwa mu kafirai, kamar rashin lafiya, kamar jarabawar talauci, da mutuwar ƴaƴa, da mutuwar ƴan uwa, wannan musibar bata cikin wannan azabar, domin wannan tana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sanya na wato lazimin kaddara, lazimin laqad khalaqnal insana fi kabad, mun halicci mutum a cikin wahala. Sannan Allah ya ce wal azabul akhirati ashaq, sannan kuma wallahi azabul lahira tafi wannan mashaqqa, tafi wannan tsanani, tafi wannan wahala. Kaga Allah ya rantsa akan wannan, wannan lam din da yace wala azabul akhira ita ce wanda ake ce mata al muwatti'atu lil qasam, lam din rantsuwa ce, wato azabul lahira wallahi tafi wannan tsanani, tafi wannan wahala. Wa ma lahum min allahi min wa, ba su da wani mai tsirtarwa daga Allah, ba su da wani mai hana su daga Allah, domin alwaqi wanda yake wato wanda yake hanawa, ba wanda zai hana su daga Allah. Wato mashaqqar azabul lahira da Allah ya ce tafi, wato tafi azabar duniya, tafi azabar duniya ta fuska kamar wajen guda uku, kuma Allah ne kadai ya san hakikanin yadda ta fita ma, tunda Allah ya ce wala azabul akhirati ashaq, tafi tsanani, to tafi tsanani din, amma akalla zaka iya tasawurin fuska uku. Fuskar farko azabul lahira ta fita nau'i, nau'i nau'i ce daban-daban. Kaga azabar duniya akwai abin da yake ba azabar ba, amma a lahira komai azaba ne gare su, domin wanda ya shiga wuta baccin sa azaba ne, babu baccin, kwanciyar sa azaba ce, tashin sa azaba ne, zaman sa azaba ne, tsayuwar sa azaba ne, cin abincin sa azaba ne, shan ruwan sa azaba ne, kuma babu hutu, babu hutu, ba kamar azabar duniya ba. Dan prisoner za a bashi lokaci da zai bacci, amma an ce an bashi hard labor akwai lokacin da ba zai aikin ba, tunda an san in yace zai aikin awa 24 mutuwa zai ya kare, kuma ba a so ya kare, saboda haka akwai hutu. Ita ku azabul lahira babu hutu, sannan ba ta da iyaka, dawama ce, ba a cewa kamar za a cewa mutum an bashi daurin, an bashi daurin shekara 10. Akwai wani bawan Allah da ya taba gaya min, wani babban mutum a garin nan ya taba gaya mana wani mafarki da wani bawan Allah yi. Mutum ne wanda yake dukkan shegantaka yana yi, wata ran da rana sai ya yi bacci, baccin bai fina minti 15 ba, amma a cikin wannan baccin sai ya mafarki ranar kiyama ta tashi, Allah ya yi masa hukuncin ya yi shekara 100 cikin wutar jahannama, kuma aka sa shi cikin wutar jahannama a cikin minti 15 din nan, gani ya yi wannan shekara 100, ya yi shekara 100 a hakikanin yanda ya ji shekara 100 ya yi cikin azaba, bayan minti 15 ya farka daga bacci akan ya yi wannan shekara 100 cikin azaba, sai da ya wata 6 hankalinsa ya bugu, ya haukaci, ya zama ba mutum ba, wata 6 ya yi a sukurkurce, bayan wata 6 hankalinsa ya dawo jikinsa, sannan ya faɗa wa mutane ga mafarkin da ya yi, dalilin tubansa kenan. Duk shegantakar da yake ya watsar, wato shekara 100 din nan sai da ya yi su a cikin minti 15. To wanda aka ce masa, to kaga fa wannan shine hakikanin abin da Allah yake kawo mana na ayoyi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam koyaushe bayan sallah asuba yakan ce masa sahabbai, akwai wanda ya mafarki a cikinku? Domin mafarki sauran annabci ne, wanda yake akwai bishara da gargadi a cikinsa. Wannan duk wanda ya ji wannan kissar wa'azi ce, wa'azi ce na cewa abin nan da Allah madaukakin sarki yake faɗa fa gaskiya ne. To kun ga da Allah ta'ala ya ce wannan ita ce fuska ta uku, ce cewa azabul lahira ta fi tsanani, don ba ta da iyaka, duk wahalar duniya duk wahalar duniya tana da iyaka in ka mutu shikenan to azabul lahira ba rayuwa ba mutuwa in mutun yana cikin azaba ba za su rayu rayuwar da za a kira ta rayuwa ba ba kuma za su mutu ba ballantana su huta la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha ba za a yi hukunci akan su ba su mutu a ce kun kare shikenan ya kare kuma ba za a saukaka musu daga cikin azabar ba to shi yasa Allah yace wala azabul akhirati ashad Allah ka kiyashe mu da azabar wuta Allah ka kiyashe mu daga azabar wutar jahannama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.